America, a Washington, D.C. Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Saroniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jama yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha, inda a yau 10 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 maganar kenan.
Haka yake Zara. Wato a baya-bayan nan ne kwamitin kula da harkokin marayu na kungiyar Izala Reshin Abuja suka gudanar da taron bita inda aka koyawa zaurawa da iyayen marayu mata sana'o'i domin dogaro da kai.
Mun dauko wannan maudu'in ne domin sanar da jama'a cewar kowace shekara ana gudanar da wannan taro domin su amfana. Wakilin sashen Hausa a Abuja ya halarci taron kuma ya sami zantawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu domin jin karin bayani.
Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Masu sauraro bari mu garzaya Abuja, inda wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya fara tattaunawa da chairman din kwamitin da Nasirin zai gabatar mana.
Muna tare da Alhaji Saidu Musa Yalwa wanda shine jagorar wannan tafiyar na taimakawa marayu da zawarawa. Duk da wannan taro an yi gyara an ce na iyayen ko uwayen marayu ne, kuma kuma kira su da zawarawa. Alhaji Saidu, faɗa mana yaya shi wannan taro da aka yi na wannan karon yake ne?
Alhamdulillah, summa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala khair khaliqil ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan taro ta bana ta bambanta da wannan muka saba yi na yau da kullum, don wannan yar manuni ya ce muka nuna dacin mu muke a matsayin state gaba da yankin Abuja. To wannan kallon sai muka ce bari mu gwada local government mu gani kananan hukumomi aikin nan da muke randa ba ma nan me zai faru, za su iya ko kuwa za su dara mu ko za su kasa mu? Muka ce to bari mu kasa. Sai muka kasa Abuja kashi uku. Muka dauki amma muka hada ta Bali. Muka ce zama su ne na farko karan gwaji wanda za a fara da su. In mun sun gama sai mu koma kan gwagwalar da kwali a da kuje. Bayan gwagwalar da kuje sai mu koma kan kwali da abaji su ne na karshe. To wannan yar manuniya ce nan muka fara amma sun fara da Bali. Wannan abin ya dan kayatar. Mun yi dan farin ciki ɗan kulakulan da muka gani nan da can. Mun dan gaya musu wanda insha Allah nan gaba ba za a ga wannan kulakulan bayan Allah ya so yadda.
Yawwa, Alhaji Saidu, shin kamar mata nawa ne suka samu amfana daga wannan koyarwa da ake?
Zaman da muka yi a karkashin kwamitin state mun ba su mata 100, muka ba AMAC mata 60, muka ba Bali 40. Amma nan gusuriso ma masu faduwa ta wundo da sauransu mata sun kai 120. Wannan suka amfana da wannan training da aka yi. Bayan ma duk da haka an rage su, don akwai wanda suka kawo kansu suka ce in ma na kuɗi ne za su biya. Muka ce a karkashin jama'a ta zaltar bida aka mutu suna wannan kyauta ake ba mu karban kwabon kowa daga bare mu karbi nasu kyauta muka yi. Wannan ɗan rage musu abuna ma wannan suka kara sun kai 20 shi na 120 aka yaye su a yau ɗin nan insha Allah.
Alhaji Saidu, duk wannan ayyukan suna buƙatar kuɗi, kuma kuɗi na da wayar samuwa. Ya aka samu tallafin da har ake wannan aiki ne mai muhimmanci na yau din nan?
Na wannan abin mamaki, Allah shike tafiyar da abin sa a lokacin da ya ga daman tafiyar da shi. Ba shekaran da tafi sanani a Najeriya irin wannan shekara ta wannan shekara ta corona. Tun kafin azumi zuwa yau ba mu nemi kobo wurin kowa ba. Dan abin da ake su cikin asusunmu muka mammatsa muka takuro su su muke dan tafiyar da wannan aikin sai shugabannin kananan hukumomi da muka sa suka nema su ma kashin kansu suka nema wanda suka dan taimaka amma kayan aikin da salaman wanda suka koya musu duk muka dauki nauyi mu muka saya musu su iya nasu tare wannan matan su buga sa zirke su salaman su da sauran su abinda suka yi kenan wannan sofan asusunmu ne kuma ka dan bincika dan abin da muka samu a ciki shi muka yi wannan aikin da shi insha Allah.
Sai sai duk kace akwai waɗanda aka dan rarrage shi inda za a samu misali a ce akwai wani yunkuri da za a iya ya ce an iya gamawa da taimakon dukkanin zawara ko marayu ko irin na Abuja.
Kan aka ce yanzu duk mu tara zaura a Abuja mu karantar da su yanzu da za a ba mu kwal din gwamnatin tarayya ba zai iya daukar su ba. Ni kaina ban san akwai irin wannan zaurawan Abuja ba sai Allah ya shigar da sai da Allah ya shigar da ni cikin wannan kwamiti na marayu. In kace mun akwai marayu a Abuja ba zan taba yadda ba dan na ganin yaran kullum a mota ake kawo su makaranta aka da asibitin sauran su ina tsammanin kowa wadatattu ne duka yan Abuja sai da aka sani cikin kwamitin marayu na gane a sai mawadatan kadan ne cikin yan mazauna Abuja wahalallun masu wahala iri na su suka fi yawa Abuja wani bai da abin da zai ce ne yau na safe yau bare na rana bare na yamma yana nan cikin Abuja wani a gidan haya yake an koro shi yana nan cikin Abuja akwai wani kai karkashin gada suke kwana suna nan cikin Abuja don kuma wannan haki yana kan gwamnatin tarayya yana haki kan ministan Abuja haki a kan ciyamomin kananan hukumomi in ba da sai oke ba Allah zai tsaye da su da ni da su gaba da ranar tashin kiyama ya mana hisabi.
Alhaji Saidu, idan an duba kusan wajen taron nan za a ga banda ku daga GBU sai wasu jagorori wasu kungiyoyi ne suke zuwa a yi tafiyar nan da su ban ga wani jami'in gwamnati ba shin ko ba ku gayyace su bane?
Kamar yadda na faɗa da duk shekaran da za mu yi wannan program sai mun gayyace sarakuna mun gayyace kananan hukumomi da wasu kansiloli da muka sani amma ba wanda ya taɓa zuwa nan gurin nan sunan chairman na local government wanda yake so ya zama mana zakka yanzu kila an Allah kai mu za mu gaishe kila ya zama ya tabbata shine chairman na kuje na ji gudunmawa wanda ke ba yan committee marayun mu na kuje duk lokacin da suka nemi taimako kalmar sallah ya basu babban sallah ya basu duk gayyatan da aka mu sai na zuwa mun je meeting kuje aka ce sun je wani meeting na siyasa a cikin garki ba dan haka ba da ya je meeting din mu to shine kawai nake so mu ido da hudu da shi inji abin da gaske ne ko na dan lokaci ne amma duk ciyamomin kananan hukumomin Abuja ba ne ta ba halatta yin da muke.
Alhaji Saidu, ya kike ji a ranka ne kusan wannan aiki kullum kakan ce iya rai iya fama?
To wannan na yi ayyukan musulunci daban-daban na fara daga ma'agaji ne suka zo suka dora mu mataimakin shugaban malamai municipal a lokacin na zo na zama shugaban Abuja din gaba daya na bari na zo na rike central zone jihohi shida na kungiyar Izala ni ne shugabanta na mun yi waje shekara uku na sauka aka zo aka sani kuma mataimaki deputy chairman na national working committee ne zara na kasa gaba daya tun daga 2001 zuwa yau din nan amma ba aikin da ya kwanta ma rai da nake jin dadin sa kamar wani aiki na marayu dangane da roman hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da nake.
Alhaji Saidu, gusa mana dan zuba mana roman nan mana kadan mu ma mu ji.
Allah roman nan galaba sa malamai suna karantar da mu hudu ba wazuzuka wajen karatuttuka da ake yi kace wanda ya rike maraya ya kyautata ma maraya annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga yan yasin nan guda biyu na sakiya da asbab yake to haka muke da shi cikin aljanna insha Allah to muke fata Allah sa ko mu zama kusa da wannan ko ba mu kai wannan asbab din ba mu zama kusa da shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna sai mu kawo malaya ko ba sai ka aje ta a gidanka ba kai abin da zaka tanada na kyautata wa malayan ka dauki nauyin karantar da shi ka dauki nauyin siyar da shi ka sama masa sutura da wurin da zai zauna to samun da muke bai kai ni muke yin sama masa wurin da za su zauna ba tukun amma dan su tara da abin da za su ci muna nan muna iya kokarin ma kai a shekara muka yin sau daya muna fata nan gaba in Allah ya wadata mu to marayun Abuja zara sai sai mu mai uba gori in Allah ya tsaya
Zamu ji daga waɗanda suka shiga gasar da aka yi a wannan taron.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Farkon suna na Zainab Haruna. Kune waɗanda aka koyar sana'o'i kala-kala daban-daban kamar su catering da sauransu. Kamar su man shafawa an koyar da mu su man shafawa da su man karas. Mayamai dai da sauransu sana'o'i an koyar da mu su cake big day cake, cupcake, the sauran su su sabalai meat spice ba wa'inda ba akwai ragamu ba abinda zamu ce shine Allah ya saka da alkhairin Allah ya kara wannan kungiya albarka kungiya ta izalatul bid'a wa iqamatus sunna this week Allah ya kara albarka mun gode sosai muna godiya
kada mana cikin mai mai tsawon wani lokaci kuka dauka kuna koyon waɗannan sana'o'in ne
Ince ba mu dade mana koyon waɗannan sana'o'in ba domin sati ɗaya ne muka yi mana koyon sana'o'in kuma cikin iko na Ubangiji mun fahimci abubuwa da dama dan duk abubuwan da aka yi mana mun fahimta har mun yi ma mun kawo yau fresh duk abubuwan da aka yi mana yau mun kuma kawo an gamsu abubuwan da muka yi
ba mu labari ne Zainab shin kina da marayu da kike rike da su ko har yanzu ke kadai ce Allah ya hukunta
a ba ni da marayu da nake rike da su ni kadai ce
to ya ake yake ki baba zaura ba ce kenan ma
a ba zaura ce ba zaura ce
Allah ya yi mun midin ki rasuwa ne ko kuma rabuwa kuke
a rabuwa muka yi ba rasuwa yi ba
kushin wannan sana'ar zaki ci gaba da yi ne shikenan zaki don ki rike kanki ba ruwanki da sake kuma koma yin wani auren
a zan yi aure insha Allah zan yi kuma zan koda na aure ai zan ci gaba da yin irin wannan sana'o'i tunda suna da amfani sosai zaka yi sana'o'i ne idan ka yi wa'insu abubuwa ba tare da kudi na lokaci sai miji shi zai maka abu ba ai yana da kyau kai ma ka dinga tabuka wa'insu abubuwa kai ma kana taimakawa a gida
wato a ƙarshe abinda zan ce wani tasiri wannan kafin ki akwai wannan sana'ar ya rayuwarki take tafiya wajen harkokin kudin shiga yanzu kuma da kika samu wannan sana'ar ya rayuwarki za ta ci gaba da tafiya a gani ki
a zari da fulani cikin walwala da nishadi insha Allah kuma ina tsara in Allah da wannan sana'a ina roƙon Allah ya mata albarka domin ina son wannan sana'a yanda na koye ta Allah ya sa daga yau in ci gaba da yin ta
wato zina abinda nake so na ce yayin mace take zama in bata da wata sana'a kuma sannan wata kila ta iyayenta ba wani karfi suke da shi ba ya rayuwarta take kasancewa ne
gaskiya to rayuwa dai tana kasancewa ne lokacin da ka tsanci saboda ba komai bane idan ka tambayi namiji zai yi maka wani lokacin ma dalilin wa'annan rashin kina zaune ba ki sana'a aure ma yana mutuwa akan haka domin kina wani lokacin zaki tambayi namiji yi min kaza da gobe kai ki tambaya ba kowa bane zai yi maka gaskiya amma idan kina sana'a sai wani lokacin cikin iko Allah sai ka zauna lafiya da miji domin sai ga ba komai bane zaki fuda baki ki tambaye shi yi min kaza hidima kamar da ni yanzu na taba yin aure ina da yara uku to yanzu na je na aure wani ai ba ku da lokaci bane zan ce ba ni kaza in yi kaza ina son ni ma in tallafa wa ƴaƴana
sunana Hawwa Lawal ni ɗaya daga cikin ɗaliban da ta zo na ɗaya ne a wannan koyarwa da aka yi da na ama
Hawwa ba mu labarin me za ki ce kan wannan sana'ar ya kika ɗauki wannan sana'ar da kika koya
na ɗauke ta da mahimmanci sosai saboda abubuwa ne da muna zaune a gida ba mu san amfanin su ba amma ta dalilin mutanen da suka zo suka koya mana duk mun san amfanin su akwai abubuwan da muna kallo a gida muna daukar su kamar ba su da amfani amma muhimmanci gare su sosai a gare mu in ba ta dalilin su ba ban san sai yaushe Allah zai samu gane ba
wato yawanci wasu mata sun fi son ba su kudi ne ko iyayensu ko mazajensu su kashe ba sa tunanin cewa za su iya yin wata sana'a me zaki ce kan irin waɗannan mata
wannan ya danganta da tunanin mutum indai aka ce mutum zai tsaya ya fahimci yadda rayuwa take yanzu zai fahimci rayuwa ce ba wai na ka saki jiki kai ta jin daɗi wanda baka san yaushe za ka tafi ba kamata ai ka kafa kanka da kuma ƴaƴanka da waɗanda za ka bari daga baya yadda za a koyi darasi a kanka idan kai sana'an nan wani zai gani a wurin ka ya koya baka san mutane nawa zai koya mawa ba ta dalilin haka baka san alkhairin da zai samu ba to ina ganin wannan gaskiya ba wani tunani bane mai
amma kina fatan cewa insha Allah bayan kin goge da wannan sana'ar kuma nan gaba za ki yin aure
insha Allah saboda ai darajar mace ɗakin mijinta duk macen da ta rasa ɗakin miji ko iyayenta su kansu hankalin su ba zai kwanta ba sai tana ɗakin mijinta to insha Allah indai miji ya fito in Allah ya yi za a yi aure
to a ƙarshe Hawwa faɗa mana yanzu daga yanzu nan wannan sana'ar dama su nauyi ana yin su ne don a riƙa ɗan samun kuɗaɗen shiga shin kin fara hango cewa wannan sana'ar za ta yi tasiri ta riƙa ɗan samar da abubuwa da za a na kashewa na yau da kullum
sosai kuma idan mutum ya maida hankali ya kuma sa gaskiya da riƙon amana a ciki ba zai san abin da gaba za ta haifar ba maybe ya ce haka in dai har ya sa kwazo sosai a ciki saboda kun san ce neman halak da wuya to sai mutum ya dage ya jajirce saboda akwai wuya kam dan wuya amma kuma idan mutum ya dage sai kuma wuyan ya ka samu riban shi
bari mu garzaya Abuja inda wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya fara tattaunawa da ciyaman din kwamitin da Nasirin zai gabatar mana.
Sunana Radiyatu Muhammad.
Radiyatu zaki mana bayanin an ba mu labarin cewa kin na daga cikin waɗanda suka tallafa wajen wannan aiki. Faɗa mana irin abubuwan da suka faru mana.
To alhamdulillah na farko dai a gurguje na ji dadin kasancewa a cikin wannan taro da aka yi tun daga farkon fara koyar da dalibai har zuwa yanzu da aka yayi shi to ni ma dai alal hakika abin da yasa nace na ji dadi ni ma ina da kungiya ne mai zaman kanta kungiyar domin marayu charity foundation wanda nake daukan nauyin marayu haka da koya musu sana'a makaranta da dai tallafi wanda dai ba za a rasa ba to abin da yasa nace na ji dadi wannan ni kaina ya kara mini karfin gwiwa sannan ya kara bani idea akan wasu abubuwa wanda nan gaba insha Allah ina fatan a ce ni ma kamar yanda naga an yi abin nan daga kungiyata ya kasance ni ma na dauki nauyin wasu na koyar da su sana'a har sun zama suna dogaro da kansu alhamdulillah kuma na ji dadi sosai na bada gudunmuwa ta ba dan da lokaci na ba dan saboda a biya ni ba a saboda ni ma na samu na goge a wannan bangaren domin din ne tallafawa maraya insha Allah a rayuwar shi zai ga da kyau gaba da baya
ba mu labari shin wanda bai fahimci lamuran nan ba ya yawan marayu da zawarawa yake ne ko da ma a ce na Abuja kawai
to alhamdulillah kamar dai yanda na gaya maka gaskiya akwai marayu da yawa akwai zawarawa da yawa kuma ba a iya nan Abuja kawai ba shi yasa ni na dan fadada nawa abin na dan tafi arewa saboda da dama na Abuja suna samun dan tallafi to amma ba za ka san cewa suna da yawa ba sai ka je inda suke ko ka je kauyuka ko ka je gidajen marayu ko ana tarurruka irin wannan sanan zaka san cewa akwai marayu akwai mabukata akwai zawarawa da yawa waɗanda suna nan zaune sai dai yau su ce a bani gobe su ce a bani dan haka gaskiyar magana suna da yawa suna da yawa
idan aka zo neman kungiyar ki domin ga irin ayyukan da kike zan yi karfafa wasu gwiwa ya ra'ayi ne
to alhamdulillah idan ana nema na mintin a mintin kwatar garki Abuja. Mintin a mintin kusa da kasuwan garki market. Kuma gaskiya kamar yadda ka nema cewar ana nema na za a tallafa mini a taimaka mini na ci gaba da wannan harkar, tabbas ina son taimako domin abin da ni kadai nake yin shi. To amma dai ba shi da dadi a ce yau kana fadan kaza kana fadan kaza, sai dai mu ce alhamdulillah mun san Allah ne yake mana jagora. To amma in mun hada karfi da karfe insha Allah tafiyar za ta yi kyau.
A karshe fada mana ya kuke ganin tasirin tallafin da ake kan marayun har ma da zaurawa.
To alhamdulillah idan zan yi magana ni dai ta bangare na tasirin suna da yawa. To amma ni dai ta bangare na sai dai mu ce alhamdulillah, saboda akwai marayun da waɗanda zan iya bada misali akan su kadai ma, mahaifin ya rasu mahaifiyar ta rasu, su kadai suke zaune kuma ƴan uwansu ahlul kitab ne wanda suke tsoron su koma wurin su. To da tallafawar jama'a da taimakawa muka sami yaran nan muka sa waɗanda zamu sa a makaranta, sa'annan muka dora su a sana'a babban cikin su kuma muka komai ka dora shi a koyan sana'a wanda zai sa ya taimaka ƴan uwan su dogara da kansu. To ana samun ci gaba ire-iren wannan suna da yawa gaskiya, lokaci ba zai bar mu faɗi su ba.
Wato mana ana iya samun marayun da ba mahaifin ba mahaifiyar a nan Abuja?
Tabbas ana samu, tabbas ni a ƙarƙashin ƙungiyata akwai waɗannan. Ba mahaifin mahaifiyar ta fara rasuwa tabbas su ba mahaifin suna zaune inda suke zaune ba ma wani kyakkyawan muhalli kuma haka suke zaune su kadai shine.
Wato ya nuna da in ba an tallafa musu ba yunwa kawai ma ta isa ta sa su cikin mawuyacin hali ne.
Gaskiya sosai ma sosai ma, in ba an tallafa musu ba yunwa za ta iya sa su cikin wani hali. Kuma abin da yasa suke tsoron komawa wurin ƴan uwansu, saboda ga yanayin su ƴan uwansu sun ce sai dai su koma wancan bangaren. To su kuma suna ganin cewa tun daga a yanda iyayensu suka basu suka bar su, ita babban cikin su ta dage kan cewa gara ta zauna da su a haka sun dinga rayuwar da akwai da babu. To amma alhamdulillah da muka dora su a sana'a, daga cikin sana'a suna samu su ci kuma suna samu su ɗanyi wasu buƙatun na rayuwa.
Lamura irin na marayu wani lokaci yana sa mutum har ya zubar da hawaye ma ya rasa ma me zai ci.
To gaskiya haka ne, ni ma lokuta da dama haka ya kasance a gare ni, domin kamar yadda na gaya maka ni kungiya ta ni na kafa kungiyar, da ina cikin wasu kungiyoyi da dama. To amma sai naga tafiyan ba za ta zo daya ba, domin ni a rayuwata akwai abin da nake gudu a irin wannan lamari, ina tsoron riya. To akwai lokuta da dama da za a kawo mini matsala ta maraya, wanda na farkon asali dama da ni da ne gidana da ƴan uwana za mu hada 200-300. To a haka dai muka fadada abin. To akwai sanda za a kawo mun matsala ta maraya, wallahi ina yin kuka bacci, ina gagara yin bacci da daddare, domin idan na tuna cewar ba zan iya ba ko kuma na tuna halin da marayan yake ciki ba na sanin sanda hawaye yake zuba a idona, tabbas hakan na faruwa ba dai ba baki ba. Ba wai ina dan ba dan ka tambaye ni ko wannan ba abu ne da ya kamata na fada maka ba, mutum da abu ne da ya shafi, amma dai akwai abubuwa akwai kalubale sosai.
Wato wayanda aka koya ma wani aiki na hannu su kuma daliban nan mata ne, wato iyayen marayu da kuma zaware. Saboda haka gaskiyar magana ita ce kungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna a karkashin Sheikh Abdullahi Balalo, wanda aka nada wato Sheikh Sa'idu Musa Yalwa, izaba shine jagoran wayannan bayi naka da ake koyarwa wannan sana'a. Gaskiya wato mun yi farin ciki mun kuma ji dadi da halartar wannan wuri a daidai wannan lokaci. Wayannan bayin Allah sun koyi sana'a kala-kala, an kirga ta kai sana'o'i sun kai guda 7 zuwa 10. Kuma alhamdulillah daga cikin su an samu wayanda masu sun koya za su koma can a gida a ƙauyukan su koyar da wasu domin samun alhorma da kuma albarka a cikin wannan sana'a. Na'am Mudibo.
To Alhaji Abdullahi, a cikin waɗannan akwai wasu waɗanda suka fi kwazo su 6 da muka samu labarin sun samu wata gudumawa daga wajenka.
Wayannan bayin Allah, wato in kuno idan aka ce an yi wani abu na competition, an yi wani abu na gasa, to kamata yayi a zabu zarata ayi musu wani abu wanda ya dace wannan tafiya karkashin kungiyar izaladul bidiya mai kamata sunna ni ne dibiti chairman na SCT dibiti izaladul bidiya mai kamata sunna to a madadin shugabana ashe Salihu Bambali dake wannan magana kuma muka bada wannan kyauta ta naira 30,000 a kowace daliba da tayi na daya tayi na biyu tayi na uku a cikin wannan tsoyin da ake saboda kan mun yi wannan abun ne don mu karfafa su kuma su tashi su yi su wato su tashi tsaye domin su koyar da wasu a lokacin da aka kazo gata aka ce ga wani ambaka na wani abu na kyauta wato an kara maka karfi wayannan bayan Allah ba abin hannu suke da shi ba amma dan wannan 30,000 zai iya saya musu chemical da za su yi wannan training da suka yi za su wa wasu su kuma su amfana wannan shine dalili
Allah wannan abu in an duba a karkashin gungiya ne abun yake tafiya watakila ana gayyatar wani lokacin gwamnati ko sassa masu zaman kansu su shigo wannan lamarin menene muhimmancin a ce kowa da kowa ya sa hannu wajen tallafa su waɗannan iyayen marayu ne
wato gaskiyar magana taimakon al'umma ba na kungiya ɗaya kaɗai ba ne kai balma wannan taimako gwamnati ce ya kamata a ce ta yi tsaye ta zaƙulu duk inda ƴaƴa marayu suke ai musu wannan taimako to amma na faɗa dambu idan ya yi yawa baya jimmai gwamnati ba ta iya yi ko ina gwamnati ba ta sanin da wani abu sai an kawo mata to a ƙarƙashin haka ita kungiyar jama'atul izalatul bidiya wa iqamatu sunna ƙarƙashin Sheikh Abdullahi Balalo ya umurce mu cewa mu shiga ƙauyuka mu zaƙulo waɗannan bayina Allah domin mu nuna musu wannan hanya kamin gwamnati idan ta ga mun yi abu a fili a bayyane to sa'an nan ita gwamnati za ta kalla za ta gani cewa wannan aikin ba na kungiya ne kaɗai ba mu ma bari mu shigo da shi don haka muna sanar da gwamnati ta yi kokari ta shigo cikin wannan tafiyar ta tallafa ma waɗannan bayina ka marayu ne kowa na iya zama marayu mu da muka tallafa ma marayu na a halin yanzu wataƙila gobe 'ya'yanmu za su shiga marayu Allahu a'lam Allah shi da sani amma lallai muna kiran gwamnati da babban murya ta shigo cikin wannan tafiya ta taimaka ma waɗannan bayina ka gwamnatin tarayya ce gwamnatin jiha ce a'a gwamnatin local government ce mu dai fatanmu kowaye dai a shigo a taimaka ma waɗannan bayi Allah marayu domin su samu abin da za su inganta rayuwarsu kamar ƴaƴa masu iyaye a raye to na
lagabla mun gode kwarai da gaske
insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
shirin yau da gobe har ila yau Nasiru bai yi nisa ba yanzu kuma zamu ji daga wajen waɗanda suka bada irin nasu gudunmawar wajen shirya wannan taron